أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwana musulmi, a wannan gari mai albarka na Kaduna a cikin Najeriya, a wannan masallaci na Khalid ibn al-Walid a cikin wannan gari na Kaduna a unguwar Rigasa, ina farin cikin kasancewa da haɗuwa da ku da ganin fuskokinku masoya Allah, masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba dan komai ba sai dan ziyara ta musulunci da kuma halatan taro na musamman na Al-Qur'ani da aka gabatar yau a masallacin mu na Sultan Bello a na makarantar Darul Ulum da take gargashin kulawar dan uwa shi malami Malam Lura a na mahaddata Al-Qur'ani da aka girmama su. Mun yi farin ciki kuma muna taya ku murna dangane da wannan abu alkhairi. Allah ya sa waɗannan yara albarka, Allah kuma ya amfanar da mu a cikin ilimin da ya ba su, sannan wannan muhadara da za mu gabatar Allah ya sa mana albarka. Na'am. Malamai sun gabatar da nasihu, Allah shi ne shaida. Wallahi inda za mu wadatu da iya abin da suka gaya mana muka tashi, ai ya wadatar. Malami na farko Sheikh Nazir Abdullah, Abdullah Nazir Abdullah, Abdullah Abdullah Ahmad Nazir Abakiya, dan uwa ne matashi cikin malamai da muke da su, matasa ɗaliban ilimi waɗanda Allah ya ba su dama suke karantar da mutane, ba wai a Najeriya kaɗai ba, a duniya inda ake jin duniya. Allah ya ba shi dama, yana zaune a ƙasar Ingila yana karantar da mutane da'awa, yana karatun shi kuma yana da'awa, yana kasuwancinsa. Allah ya ba shi dama yana tara Turawa kamar yadda yake tara mu Hausawa, ya wakilci musulunci a ƙasashen Turai da manya-manyan biranensu Amerika, Ingila, Canada, duka programs ake ta yi ana zuwa ana faɗakar da mutane. Kamar yadda Malam Nura ya faɗa, wallahi wannan ba ƙaramar nasara bace a gare ni. A je ka tarar da ɗan uwanka baƙi yana shiga cikin waɗannan mutane, yana isa musu da kalma. Allah ya hore masa, ya ba shi yaren da suke fahimta. So ya kamata mu masa addu'a, Allah ya ƙarfafe shi, Allah ya ƙara masa ilimi da fahimta, kuma Allah ya ɗora shi a kan sunna. Allah Ubangiji ya raba shi da zalla, Allah ya ba shi tawfiki da dacewa. Kuma samari matasa yana da kyau koyi da irin wannan. Kun ga zamani ya zo, dole mu rinka modernizing na wannan da'awa, ya zama ko'ina muna da wakilci kuma muna da ‘yan uwanmu da za su je su isa da saƙon Allah ko'ina. Wanda Allah ya ba shi dama yana da boko a bakin shi da Turanci, ya rike Turancinsa, ya karanta Ƙur'ani da Turancinsa, da hadisai da Turancinsa, akwai inda zai yi aiki. Yanzu a nan kudancin Najeriya, wallahi akwai wurare garuruka da yawa da suna buƙatar da'awa, amma me yasa ba a shiga? Saboda babu yara. Mu ‘yan bokonmu sun ƙare, sai dai su ƙare akan hidimar bokon, amma ba su yin amfani da bokonsu su hidima wa addinin musulunci. To da haka musuluncin zai zo yaɗu, mu musuluntar da su, sai su wayi gari suna gaba da addinin alhali ba su san shi ba. Don haka lallai ne matasa idan an yi wannan karatu na zamani, to a yi amfani da shi kuma a yi wa Allah aiki. Muna buƙatar irin wannan programs da za a rinƙa gabatarwa a jami'o'i, universities, colleges da waɗannan jihohi da suke na kudu da mu mu ji mu isan musu da sako. Wata rana an taba gayyata ta Rivers Port Harcourt, muka shiga ƙauyuka da dazuzzuka. Wallahi abun zai baka mamaki, aka nuna mun wani guri, aka ce malam kaga nan, wallahi an kawo musulunci sama da shekara 40-50. Akwai garin da muka je musulmi ɗaya ne. Me yasa musulmi ɗaya ne? Saboda ba a da'awa, ba a karantar da su, ba wanda ya iya yaren da za su iya ganewa. Kun ga wannan challenge ne, da aka lalle samarinmu matasa ku dage. Kuma anan nake jaddada gaisuwa da godiya ga 'yan uwanmu ma'aikata a kudu, irin sojoji da 'yan sanda da MOFOS da kuma ma'aikatan NNPC da sauran kamfanoni na mai ɗin nan. Kun san cewa da yawansu su suke wakiltar mu wajen yin da'awa a kudun nan. Kun san sojojin nan da kuke gani, wallahi sai ka ga masallaci ya fi wannan masallacin, sai a ce maka wani soja ne ya gina, kuma yana zuwa yana limanci, amma nan baka san shi ba a arewa, yana karantarwa. Ko ka ga wani katafaren masallaci a can, a ce wani ma'aikaci ne a NNPC, suna buƙatar samari matasa madata Qur'ani da suka iya yaran su je su tallata musulunci. Duk satin duniya suna fita da'awa, suna shiga cikin su, kuma suna musuntar da mutane. Don haka don Allah samari matasa, wannan da'awa ce alamiya. Addinin mu da'awa ne na ko'ina da ko'ina. Wasu su iya Yarbanci, wasu su iya Turanci, wasu su iya Fulatanci, wasu su iya kaza. Yanzu akwai 'yan uwanmu Fulani a nan arewa a cikin dazuzzuka, suna buƙatar da'awa, amma malami shahararre guda nawa ne ya iya yaren Fulatanci da zai zauna ma a gidansa ya yi kasad ma a tura musu? Mutum nawa ne? Da haka ba a zuwa musu da'awa, haka ake barin su. To kun ga halin da suka fada ciki, saboda ba a karantar da su. Ka je ka tarar da kasur gumin ƙauye shekaru barkace, dukkansu musulmi ne, amma ba su iya sallah ba, ba su iya azumi ba, saboda ba a zuwa musu da'awa. Da haka muna buƙatar mu samu samari matasa da suka iya Fulatanci, da za su zo su karanta Qur'ani su yi tafsiri da Fulatanci, a shiga ƙauyukan nan cikin dajin nan, a je a karantar da su addini. Mun ba wa gwamnati shawara, cikin abubuwan da zai rage wannan bandits da insurgency da ake fama da shi, shi ne a yi empowering wato youth, samari matasa, a ba su dama a taimaka musu shiga wannan ƙauyukan suna karantar da mutane addini. Wallahi duk inda addini ya ratsa su, ba za su je su kashe mutane ba, kuma ba za a zo a ɗauke su a zo a yi wani ta'addanci ba. Don haka ku sani cewa akwai ƙalubale a kanmu da yawan gaske. Yanzu duba ƙasar Kamaru, da yawa akwai mutane musulmi suna buƙatar malamai da suka iya Fulatanci su je su karantar da su. Haka idan ka je ƙasashen Faransa, akwai ƙasashe da yawa wanda suna buƙatar da'awa. Wani ya kira ni daga Faransa, ya ce malam za mu gayyace ka Faransa, ka zo kai mana wa'azi. Ina ma da a ce kana jin yaren Faransanci, a ji a isa da saƙon Allah. Duk muna da buƙatar waɗannan yarurruka mu iya su. Su samari, ku yi amfani da lokacinku da ƙwaƙwalwarku da basirarku. In dai karatu ne, ka karanta ka iya, zai maka amfani. To muna addu'a wa shi ɗan uwa Sheikh Abdullah Nazir Abdullah, shi ɗan uwanku ne ɗan Kaduna. Kisa na rarun washi na ce ka zo matasa su ganka ƴan uwanka don su san daga garin nan ka tashi ka je ka keta Turawa, ka je ka ke san musu da kalmar Allah. Amma yara musulmi nawa muke samu student da suna zuwa karatu ƙasashen Turai, ba a jin duriyar su ma, wani ma haidai ya dawo da karansa da karuwarsa, kaga an samu matsala kenan. To shi yasa muna so mu samu canji a cikin tafiyar mu, a isan musu da kalmar Allah. Allah ya ba mu dacewa. Malami na biyu, ɗan uwan Sheikh Dr. Suleiman Mahmud Abdullah, wanda ya ɗauko hadisi zance mai shauƙi amma babu lokaci. Malam Nure ta kama masa birki, ya fara ɗaukan zafi yana ɗumi, kuma ya katse da shi. Abu ne da yake damun mu, yake magana a kan shi da irin ci baya da sakaci da muke da shi a wannan ƙasa, da kuma duniya yanda aka sanya wa musulunci wato karan bara, ake neman sai an ƙarar da shi. Amma Allah ya alƙawari ba zai ba su dama ba. Muna masa addu'a. Babban malami ne, khariji ne na Jami'atul Azhar, dokta ne, kuma lecturer ne a ɗaya daga cikin federal universities da muke da su a wannan ƙasa Najeriya kashere Gombe federal university kashere malam lecturer ne a can kuma alhamdulillah yana cikin manyan malamai ɗaliban ilimi matasa da yanzu muke gadara da su suna yaɗa musulunci a arewacin Najeriya da sauran wurare sun yi mana nasiha da malam Nura zai kyale ni da an banda da ɗan ta'aliƙin da zan yi musu kawai a cikin abin da suka faɗa to amma kan na zo in cika muku wuri da babbar riga ban ce muku komai ba ni ma ga nawa tsarabar bismillahir rahmanir rahim Allah ya bamu nasara ya bamu dacewa abinda zan dora a kai zance na yana da alaƙa da maganar da ɗan uwa Dr. Suleiman Mahmud Abdullah ya dora a kai shine menene yake kawo mana ci baya me yake kawo mana rauni a cikin tafiyar mu al'umma musulmi a nan ƙasar mu a Najeriya ko kuma a duniya gabaki ɗaya ad-da'f kenan da'ful iman raunin imani da'ful tamassuki bid-dini raunin riko da addini na musulunci da yawa yau daga cikin musulmi suna kiran ko suna amsa sunan musulunci mujarradul intima'i ila al-islam kawai suna danganta kansu zuwa ga musulunci ne amma biduni at-tahqiq bi ta'limihi ba sa haƙƙaƙa karantarwar musuluncin kawai dai sunan musulunci himma ta kau a cikin zukatan mutane wani ma yana yin sallah ne dan kar a ce baya yi wani ma kunya yake ji in yaje wani wurin ya ce shi musulmi ne da yawa daga cikin yau matasa akwai wanda ba su damu ba ma akwai wanda na ji ma kiransa ake ana cewa arni yana cewa ya akwai wanda da kunne na ji ana kiransa ana cewa shedan yana cewa ya ya yadda a ce masa arni ya yadda a ce masa shedan amma iyayensa da kakanninsa gabaki ɗaya musulmi ne wannan yana nuna mana bu'du shabab an addini nesantar matasa daga addini da gururi da ɗaukan hankali da ya ɗauke su suka bar asalinsu suka bar tushensu da za mu karanta tarihi na musulunci a baya kamar yadda ɗan uwa ya karantar da mu zai ga cewa wannan al'umma tamu wallahi al'umma ce da Allah ya ɗaukaka ta al'umma ce da Allah ya girmama ta al'umma ce da Allah ya fifita ta akan abokanan gabanta cikin yahudu da nasara su kam sun yi musulunci na gaske kuma ba su kyamace shi ba kuma sun danganta kansu ga islam din kuma Allah ya karba ya karfafa su ya girmame su ya girmama su kuma sun yarda cewa ba za su taba samun nasara ba idan ba su riko da wannan addinin ba kuma su abokanan gaba sun tabbatar cewa ba za su taba samun nasara akan musulmi ba illa yayin da suka samu nasara akan hazimatul muslimina karya musulmi da rusa musulmi da wannan suka bi hanyoyi daban-daban da za mu ambata a cikin wannan lecture don su yi isqatin ad-daula al-islamiyya su kawar da daula ta musulunci su yi isqatin al-khilafatu al-islamiyya su saukar da tutar musulunci da halifanci na musulunci wanda wannan tutar musulunci ad-daula al-islamiyya ko al-khilafa al-islamiyya wannan ita ce ramzi ne li wahdatina wato kaɗaitakar mu da haɗuwar kanmu suka nesantar da addinin musulunci shari'ar musulunci wanda wannan shari'ar musulunci ita ce ta ɗaga manyan bayin Allah suka zama wasu amma yau aka ɓoye musuluncin aka danne shi aka ce addini ne na ci baya magabatanmu lokacin da suka yi gaskiya suka riƙe Allah suka riƙe shari'a suka riƙe Ƙur'ani suka yarda ci gabansu yana ƙarƙashin riƙo da Allah ya ce annabi ya ce wallahi akwai wanda suka yi tafiya akan ruwa suka tafi Allah ya ba su walittaka suka tafi akan ruwa mashaw ala sathil ma dan su je su isar da kalmar Allah kuma Allah ya taimake su وكانت الدنيا في خدمتهم. هم ليسوا يخدمون الدنيا، وإنما الدنيا هي التي تخدمهم. صوبة سوني سكي نيم الدنيا با سكي والدنيا هدما با الدنيا تشتكي بنسو الله يسوك مسل روان سما سكا سامو أرزكي دا سكريك كساجة باكي ديا. سلمان الفارسي الله يقارى مسير داد رحمة دا جنكي وترانيكي جاء سعد ابن أبي وقاص يتي إن هؤلاء سارقون مع الله waɗannan magabatanmu suna gaskiya ne tare da Allah, sun gaskata alaƙarsu da Allah, sun yadda da Allah. Walidhalika ayyadahum wa sakhkhara lahum al-bahr, shi yasa Allah ya girmama su ya hore musu ruwa, kamar sakhkhara lahum al-barra, kamar yadda ya hore musu ƙasa suka tafi. Yace ina jin tsoron, wa akhsha an ya'ti yawmun yatakhalla fihi al-muslimuna an ta'ati Allah, ina jin tsoron lokacin da musulmi za su bar bin Allah, musulmi za su rungumi son duniya, su yi ta yaƙi a kan tara duniya, su rikide, su ɗimauce a kan neman duniya, su manta da Allah, su manta da shari'ar Allah. Fa ya ta'akhkhara anhum nasrullah, amma taimakon Allah ya jinkiri a tattare da su. To wannan shi ne yanayin da muke ciki, shi ne nuqtatul intilaq, yayin da musulmi takhallau عن طاعة الله وعن خدمة الدين وعن الاعتزاز بالدين والإسلام والقرآن والسنة فتأخر عنهم نصر ربهم. يعني عند سكوات بدء الدين بس ريك عند سكوات سي سكا سامو جنكير سامن تيمقوا غاشمنا صلى غاشمنا دم صلاتي غاشمنا أمسسونا مسلمين أما سيكا تيمقوا ألمكما كدني أكمو. Yanzu dan uwa yake ta gaya mana duk inda kaje an kashe wani a duniya galibin wallahi musulmi ne ake kashewa. Inna Allah laysa bizallamin lil abid, Allah ba zalimin bawa bane, baya zalunta mu, mu ne halin mu da dabi'ar mu ba kyau, sai Allah ya jarabe mu. Yau in zaka kai kuka a duniya, duk duniya wace kasa zaka kira ala mustawal alam in bracket, kace zaka kai kukan ka ta taimake ka saboda an cutar da kai a kasar ka. Babu, saboda kasashen Laraba wanda musuluncin ya zo cikin su ana ganin sahabbai sun rayu a cikin su suka fi kowa ne santan Allah. An nuna musu duniya, an nuna musu morewa da jin daɗi, sai dai su ɗauki matansu da 'ya'yansu Balarabe abin da yake sha'awa ya ga yana koyi da rayuwa irin ta Bature, yana ƙyamar kai masa musulunci, kai masa Larabci, ka karanta masa Qur'ani, baya so. To mu kuma baƙaƙe daman ɗausana muka yi, mu ma ɗin yanzu sai muka wayi gari duniya ce a gabanmu kawai, muka manta da Allah. Aka jefo mana fasadi da ɓarna a cikinmu, akwai mazinata, zina, luwaɗi, neman maza, neman mata, mata su nemi 'yan uwansu, maza su nemi 'yan uwansu maza, sata, damfara, yaudara, cin amana, zamba cikin aminci, baƙin ciki da hassada da ƙiyayya. Ba na son ɗan uwana ya ci gaba ga zagin junanmu da faɗa da junanmu, mu kashe kanmu, mu kashe ƙasarmu, mu kashe al'ummarmu, mu danƙwafe kanmu, mu rugurguje ƙasarmu, mu haramta wa jikokinmu da tattaɓa kunnenmu su zo su ci moriyar ƙasar. Duk an rugurguje ƙasar an lalata ta, al'amura sun lalace. Ga ƙasar muna da ita, ga arzikin muna da shi, ga dukiyar muna da shi, ga ruwan sama Allah ya bamu, ga koguna Allah ya bamu, ga ƙasar noma Allah ya bamu, ga basirar Allah ya bamu, amma mun kasa samun waye zai jagorance mu ya ciyar da mu gaba, saboda ɗabi'unmu ba kyau. Kamata kunu yi walla alaikum, kamar yanda kuke haka ake tsora muku shugabanni irinku, da kuka ga komai yana baya-baya, to ku ne kuma kuke baya-baya. Shi yasa Allah ya jarabe ku da mutane irinku, daga cikinku suka fito, da haka za su yi ta ɗabi'a irinku, irin taku ɗabi'ar. Duk wanda yake ya san yaya duniya take gudana, idan ya ga yanayin da ƙasar nan take ciki, wallahi zai tausaya mata, zai zubar da hawaye. Gashi Allah ya bamu abubuwa da yawa na cin moriyar rayuwa da arziki abin ne a cikin ƙasar nan. A jihohi da yawa akwai jihohin da suna da arzikin da za a tone shi a ƙarƙashin ƙasar ta jihar, arzikin ya isa riƙe Najeriya gabakiɗaya. Ga ruwaye da Allah ya bamu koguna, amma akwai ƙasashen da suna noma ba su da ruwan sama, ba su da manyan kogunan nan, sai sun ɗibo shi sun jawo shi daga nesa. Mu ko yanzu akwai kogunan da shekara suke yi ruwa yana ambaliya a ciki, amma ba mu amfanuwa. Kaga katin tafki da kogi iya ganinka, amma a gefensa babu gonakin da ake noman rani ko na damina. Haka ake wasting wannan ruwan a banza. Yanzu wai yau a Najeriya mu wayi gari mangyaɗan da za mu yi ci abinci da shi sai an kama daga ƙasar waje. Mangyaɗa ɗan wanda muke ɗin local made ake yinsa, ba shi da inganci, ba shi da kyau, amma sai dai a waje za a kama na mangyaɗa. Mangyaɗa tsinken sakata baki, wannan in ka ci kashi a waje ake kawo, ashana a waje, menene a waje, komi ba ma iya yi. In takalmi za ka sa kana jiran na ƙasar waje. Yanzu hula ma wani ya ce min yanzu akwai ya China, wannan hula zan na bukar, akwai wacce ake kawo daga China saboda sun rena mana hankali. Mun ci baya komai tsumma ya didda, ya didda nan shaddoli da muke sawa duk ba a ƙasar nan ake ba, daga wajen duk inda ka ga yadi na arziki wallahi ba a Najeriya aka yi shi ba. Komai da ka sani a waje, kayan wutar lantarki daga waje, wane ne daga waje, motoci daga waje, menene daga waje. To mu sai yaushe sai Allah ta shi kiyama? Ina amfanin ƙasar noman da muke da ita? Yanzu duba ƙasar noman shinkafa a ƙasar nan, billahi alazim ina gaya muku da za a yi utilizing land ƙasa da muke da shi a Najeriya ta noman shinkafa kawai, wallahi sai mun ciyar da Afirka gaba ɗaya da wasu ƙasashe a duniya. Wallahi ba mu buƙatar shinkafar Thailand, ba mu buƙatar shinkafar kaza, ba mu buƙatar kaza. Amma ga ƙasar nan a banza tana tafiya, ruwa ya dake ta, ta yi kore, ta yi baƙi ƙirin, ba a iya amfanuwa da ita, ba hali, ba iko, ko ba basirar. Akwai guraren da taki ma ba sa buƙata. Za ka yi noma a ƙasar nan, ku je ku tambaya duk wanda ke noma a ƙasar Taraba, billahi alazim malam taki ba ka da buƙatar ka je ka sai takin nan. Da ka fuɗe ka zuba kawai amfani za ka yi ta ɗiba. Duk doyar da kuke ci daga Taraba ake kawo ta galibinta, ka duba doya tafka-tafka har sufurinta ake a ɗauke ta a kai ta. Wani ɗalibi ya nuno mana doyar Najeriya da ake ɗauka ta aka yi packaging ɗinta a kwali ya kai ta Dubai. Ƙwaya ɗaya da ya je wani shago yana cewa ka san nawa? 20,000. Naira 20,000 ɗin Najeriya ƙwaya doya ɗaya. To yaya da gwamnati za ta taimaki mutane su yi noman doya kawai a Najeriya? Ba mu samu arziki ba. To ci bayan mu yayi yawa. Yanzu manja da muke ci muke amfani da shi a kudu ake kawowa, da wanda ake kawowa daga waje, ka je ka ga locally made manjan yadda ake tattaka shi suke, kamar yadda ake kwabar ƙasa haka suke tattaka shi, locally ake yinsa. Ina kamfanoni da za su yi mana manja? Ga bishiyoyin nan kwakwar manja barkate tana nan a zube. Mun ci baya a zamanance, mun ci baya a addinance, dole mu rungumi wahala. Mun cuci ƴaƴanmu da jikokinmu da za su, muna ta mutuwa, ciwo yana ta kashe mu, barkace rampant mutuwa, ciwuka da yunwa da talauci. Ana yunwa a ƙasar da take akwai ruwa, a ƙasar da take akwai ƙasar noma, ana yunwa a cikinta. Muna buƙatar samarinmu, matasanmu, mu zaburar da su, mu koya musu dogaro da kai da raya noma da ci gaban ƙasa da al'umma. Ba wai mu dogara da gwamnati kawai, kowa ya gama sai zai je wai gwamnati yake neman aiki. Wannan gwamnatin ba za ta iya baka aiki ba wallahi. So dole ne samari ku ji wannan fada, ku yi zuciya, ku ga yaya za mu gyara wannan hali da muke ciki. Su dai magabata wallahi ba haka suka yi ba, sun yi amfani da dama da Ubangiji ya ba su suka more. Kuma bari in gaya muku wani guda, wani abu guda. Shi fa sunnar Ubangiji duk wanda ya dage akan abu taimakon sa yake yi. O ƙarya kake yi, in dai ka rike wannan ƙaryar ka dage akan ta gana mata yi, sai ga Allah ya taimake ka kai. Kawai duk abin da ka dage akan yi, wannan haka yake yi. Maƙaryata nawa kuke ganin suna ci gaba? Ƙarya fa yake, amma ya yi nasara akan ƙaryarsa. Yanzu wancan wataƙila akan kafirci yake, amma ya yarda zai tsaya akan manufarsa. Ku duba ƙasashensu, ba sa sallah, ba sa azumi, ba sa kaza. Amma in ba sa'a ba kai, in ba ya asiri, sai ka ga duniya ta tashi, ba lallai mu iso su ba. Amma ba sa sallah, ba a kira sallah ma a ƙasar. Amma Allah ya taimake su. Shi ba ruwan Allah, duk abin da ka dage a kai zai taimake ka. To kai ga musulunci, kuma ga lusuranci, ga musulunci, ga ci baya, ga mutuwar zuciya, ga musulunci, ga gajeren tunani. yanzu a arewa dinnan akwai abubuwa na business business wallahi mala abun bakin ciki za kai kuka yanzu duk inda ka je ka ga gurare da ake gadaje na alfarma zaka ba mu bane wasu ne baki suka zo suke yi kuma dole in za mu yi aure sai mun sai gado sai mun sai kaza duk inda ka je ka tarar da kayan gyaran mota ba mu bane a duk biranen nan na arewa na Najeriya ba mu bane wasu ne dilolin suka shigo bangaren mu suka investin suka samu kuɗi kuma mu din muke patronizing mu muke cirewa kuɗin mu muje mu siya yanzu bincike ya nuna majority private schools da ake makarantu waɗanda ba na gwamnati ba ana neman duk an fi mu ƙarfi akai ba mu ne muke bude su ba su zo su bude su dasa wa ƴaƴan mu aqidun su da al'adun su da ɗabi'un su kuma mu ɗauki kuɗi mu ba su me muka fi iyawa shinkafa da wake wannan malamin shi yasa ya san muna da himma da shinkafa da wake shine shi shinkafa da wake me muka fi iyawa gyada amaro ita ce muka fi iyawa amma sauran abubuwa da zamu ci gaba wannan na muku magana fa a duniyan ce ba mun ci baya kuma Allah ya bamu dama abubuwa na sana'a gashi nan yanzu ka duba nama da muke da shi duk dabbar da ake cinta a Najeriya duk inda din Najeriya ke cin nama billahi alazim wallan daga arewa ake samun nama ba daga sama ake kawo naman nan ba amma abun mamaki ka san cewa ɗan kudu sun fi mu cin nama mai kyau duk wani lafiyayyen bijimi da ya kai naira miliyan 1 da wani abu 700,000 kaza ba a isa a ci shi a kasuwan nan ba dare shi ba ina ake dora shi a trainer ake dora shi a kai shi su je su me su saye shi da kudin siyan kasuwa su ba sa cin abinci ba nama duk inda ka je kudu zaka sai abinci zaka ga da nama kato za a yanka maka shi yasa za ka gan su gabzo gabza a kokin mu ba sai dai mu je dajin sai dai mu kiwata shanin mu kai musu su ci mu noma waken mu kai musu su ci zaka ga wani da wake yake breakfast abincin rana sun iya sarrafa wake kala kala mu ka duk abinda muke da wake in banda alale ba na'am ga kasar noman amma ba mu amfanuwa da shi iya dan abin da muka yi din so ya kamata samari wallahi alazim ina ga muku mu farka akwai wasu secret na kasuwanci da wasu sun gane su suna yi amma mu ban farga ba mu abin da muka iya wato gasa ta banza mara amfani yanzu da wani zai zo nan unguwar ya bude dan karamin shagon sa provisions too yana saida omo yana saida sabulu yana saida kaza da an ga yana ciniki sai wani shi ma sai ya fasa shagon gidansa ɗakin samarin ƴaƴansa sai ce ya mai da shago shi ma sai zo ya bude a kusa da shi abin da ya iya kenan idan wani ya je ya sai keke na fes yana zagayawa an ga yana samun kuɗi sai wannan ya siya abin da muka iya amma sana'o'i da za mu shiga mai competitive wasu wanda ba mu ba ba ma yi yanzu ko ɗinki nan muka mai da hankali muka inganta harkar ɗinki wallahi duk ƙasashen afirka za su rinka zuwa Najeriya suna sayan kayan sawa yanzu wannan rigar da suke gabana duk afirka babu inda za a ɗinka maka ita ce ke umma Najeriya ba irin wannan ɗinkin da hannu me yasa ba za mu yi kamfani na wannan ba mutane nawa suke sha'awar su saka riguna a yi musu aiki da kwarta da waya da sauransu amma yau ɗan Najeriya ya wayi gari sai dai ya tura Senegal a je a masa ɗinki a Senegal a kawo masa wanda mu ne asali mu ne tushe wani Balarabe wata rana wani a Egypt na je Egypt ya ce kaga duk hulunan nan da kuke sawa da rigunan da ake muku aiki ya ce to a kamfani na ne sama da shekara kaza ni ne duk zaran da kaga an yi babban riga a Najeriya da waya daga kamfani na ne har yanzu ba ɗan Najeriya da ya zo ya buɗe wannan kamfanin zare na keken ɗinki yanzu za ka yi rigar tela an gwaku amma daga ina ake kawo zaren ka tambaya zaren ɗinkin hula yanzu za ka yi rigar zanna bukar guda nawa ne a nan amma da ina ake kawo mai anga mai bindiga mai waye da angan nan da bindiga duk ba nan ake taushi a sunansa ma ɗan misira ni wannan da mai kamfanin muke magana ya ce shi za ba zan taɓa mantawa da Najeriya ba na ce ya ƙwarai kuwa wallahi nake gaya maka ban sani ko kuna fahimta na to wannan abun ina so mu zama masu kishi masu tunani ni ban ga dalilin da saurayi zai tsaya wai shi yayi boko kawai bare je nemi sana'a ba ba daidai bane ya kamata ka zama creative mai kirkiran abu amma ya nan so ya kamata ku sani ba haka tarihin musuluncin namu yake ba. Wata rana Abu Darda ya fashe da kuka, kuka ita zubar da hawaye lokacin da aka bude kuburin sa. Aka ce da shi ya Abu Darda tabki fi yawmin nasarallahu fihi dinahu wa azza fihi jundahu. Yanzu Abu Darda zaka zo ka fashe da kuka a ranar da Allah ya taimaki addinin sa, ranar da Allah ya karfafa sojojin musulunci, an yi fatahi, an yi budi yakin Qubrus, musulmi sun ci nasara. Allah ya yarda da shi ya ce wallahi ni kuka nake yi akan halin waɗannan mutanen da suke asawullaha fasullibna alaihim, sun saba wa Allah ne, sai Allah ya sa muka fi su. In ka ga musulmi ya yi nasara akan wanda ba musulmi ba, to musulmin ya rike addininsa da gaskiya, wancan kuma ya saba wa Allah, to sai Allah ya fifita musulmin nan akan wanda ba musulmi ba, ya rinka jin tsoronsa, ya rinka ganin cewa komai daga gare shi zai zo. Amma yayin da musulmi ya yi tarayya da wanda ba musulmi ba wajen shan giya, wajen zina, wajen sata, wajen cin haram, wajen luwaɗi, wajen zalunci, to a lokacin waye zai nasara wanda ya fi ƙarfi? Wannan ita ce sunnar Allah. Ai ka bar addinin, da ba dan addinin da ka bari ba, to da kai ne kake da wannan nasara. Wannan shine dalilin da yasa aka yi isqatin addu'al al-islamiyya fi sanawati al-madiya, li'anna an-nasa takhallaw an ad-din, taraku ad-din, suka rungumi duniya. Yanzu himmar samari matasa a shekaru 20 da suka wuce, kaga yaro matashi yana da himmar addini, yana zuwa masallaci, yana karanta alqur'ani, yana jin zai yi wa musulunci komai aka ce yayi. Wallahi tallahi yanzu ina, yanzu da kyar ake nemo samari, da kyar kuma aka zo aka cusa mana tsiya a cikinmu na kin musuluncin da gangan, mutum yana kyamar yaga yana himmar addini, yana kokari akan addini. Aka raba samari da ibada, aka hada su da kallace-kallace, da bin mata da shaye-shaye, aka yi ta bunku kwaya a cikinmu, kayan shaye-shaye a cikinmu. Yanzu jin Najeriya ko kudu kwayar da ake shigowa ta arewa ta fita kudu, me yasa? Saboda kuso ake kulala ci. Ta'addancin da ake akan harkar kwaya da shaye-shaye a arewa ta fi abin da ake a kudu. Masu harkar waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe sun fi samun kuɗi a nan sama da kudu. Mun ci baya, kuma yaƙi ya ci mu, an sako mana ruwa ya mamaye mu, amma ba mu farga ba. Mun wayi gari, abin da yake gabanmu yaya za mu samu kuɗi? Idan yaro ne shiga siyasa, burinsa ya yi siyasa ya samu kuɗi kawai, ya gina ƙaton gida a garinsu, ya hau mota mai numfashi a garinsu, ya samu wata jar mata ya aura ta yawo a gari, ya ta yawo a duniya, kawai shi ne burinsa. Bai damu da ya zai gina al'ummarsa ba, ya zai rage yawan matasa talakawa ba, bai damu da wannan ba, ya zai gina jama'arsa, ya zai gina ƙasarsa. Ku duba ƙasashen da wallahi malam ba su kai wadata ba, yanda suka gina al'ummarsu su gina ƙasarsu. Amma mu ku duba, har yanzu ba mu da hanyoyi, har yanzu ba mu da kaza, har yanzu a cikin duhu muke. Yanzu ƙasashe da yawa fa sun gama da matsalar wutar lantarki a nan Afirka, ba wai ƙasar Turai ba, matsalar wutar lantarki ɗauke wuta babu shi gaba ɗaya. In kuma za a ɗauke ta, sai an yi sati ana sanarwa a ce ranar kaza da misalin ƙarfe kaza za a ɗauke wutan ɓangare kaza, saboda akwai gyara da za a yi na awa ɗaya, kowa ya shirya ya gyara. Sai an gaya musu, mu ba kai ana sanar da kai za a ɗauke wuta? Wai zai baka labari, ko yanzu ina masallacin nan, zaunawa ana ɗauke ana dawo da shi? Wuta wutar lantarki har yanzu ba mu karfanta ba, amma wai muna da kayan jidan, amma muna da kogin Benue, muna da kogin kaza, muna da kogin kaza, muna da hanyar samun wutar sola ɗin nan duba, muna da rana, muna da daji, muna da inda za mu je mu shimfiɗa farantan solar nan, mu ba wa jiha guda wuta. Amma wa zai wannan? Muna zaune cikin talauci, muna zaune cikin matsi, muna zaune cikin ci baya. Da haka ya kamata samari matasa mu farka, mu yi kishin al'ummarmu, mu yi kishin ƙasarmu, Abu Darda ya ce kuka nake yi saboda waɗannan sun saba wa Allah, Allah ya dora mu akan su. Ina jin tsoron ranar da mu kuma za mu saba wa Allah kuma Allah ya dora su akan mu. To yanzu wannan shine halin da ake ciki, da muka saki Allah, muka kama ƙarya, muka kama rashin gaskiya, muka rungumi cin amana da yaudara da ha'inci da hasada da bakin ciki. Sai Allah ya sa waɗanda ba su da addinin, waɗanda ba su musulunci, kuma sai suka fi mu ƙarfi. Muna tsoron su. Yanzu ɗazu ne yake ne ya turo mu wani voice, ina nan in muna bincike a kansa, wai a kan census ko gaskiya ne ko ba gaskiya, muna so mu tabbatar da haka ne ko ba haka ba ne, wai za a census da za a yi, wai wasu tambayoyi da ake. Da aka zo kan musulmi, ana tunanin sai a ce muslim, idan an zo musulmi sai a ce to izala, salafiya, dariƙa, tijaniya, wacece wacece. Idan ka zo ba wai musulmin kaɗai ba, sai ka jajjefa a wani ɓangare kake. Su kuma can sai aka ce Christianity kuram, su ma ai a watsa suke ko a hada suke. In na ga dama sai in ƙirga ƙungiyar coci-coci guda 20 a gurin nan, in na kasa za ku cikata mun sauran. Hasabun jami'an ne wa qulubum shatta, amma kun san me hikimar? To za su gane sirrinmu ne, su ce ai a rarraba muke, da haka duk ƙungiyar da suka tashi ya ƙarta sun san adadin yawan mutanen ta. In har wannan abin ya tabbata, in har ya tabbata, yana da yawo ban tabbatar ba, in har wannan magana ta tabbata, to lalle zauninmu ya isa. Kuma da wannan ne za a yi mana divide and rule, farrik tasut. Kuma da wannan ne za a gane okay, to kenan yan kaza kaza ne, ma yan kaza ma kaza ne, yan kaza sai a mana dauki daidai, wanda ba za mu taɓa yadda da wannan ba. Muna fatan ba haka ba ne, muna fatan Allah ya sa ba haka ba ne. In ku haka ne, to lalle shugabanninmu kun yi sakaci ba kaɗan ba. Ku farga ku waye, ita duniya tana buƙatar motsi. Daga cikin abubuwan da suka raunana mu, suka kashe mu, suka maida mu baya, an kunno mana masu kira izuwa ga barna a cikin mu da yawa. Wallahi mala addu'atu ila al-fasadi, masu kira izuwa ga fasadi, masu kira izuwa ga munkari, masu kira izuwa ga sabon Allah, masu ƙoƙarin canja mutane daga bin Allah su maida su izuwa ga bin shaitan, masu kira izuwa ga sha'awa, fifita sha'awa akan komai, taimakon zina da duk hanyoyin da za a yi zina, taimakon shan giya, taimakon shan ƙwaya, taimakon yaɗa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a cikin al'umma. Waɗannan su ne rukuni na tsiya da ake shuka mana a cikinmu, kuma mun dulmiya. A wani wurin in ka zo bincike sai ka ce 'ya'yan musulmin sun fi 'ya'yan kafiran yawan zina. Ta zama ruwan dare. Yarinya za ta daki ƙirjinta ta ce wa ƙawarta, 'yar banza, 'yar iska, ke ƙaramar 'yar iska. Haka za ta gaya ƙawarta. Me yasa ita ƙaramar 'yar iska? Saboda ce mata take maza nawa kika sani? Wannan a cikin ƙawaye ne ake faɗa. In an ɓata mata rai, alfahari take cewa ita ta gana da namiji bila adadin barkace, amma 'yar musulmi ce. Namiji ya zo ya zauna yana cewa ɗan uwansa ƙaramin ɗan kaza, shi ma ta ɗari nawa ya lalata. Duk shuka mana a kai, ibadun nas ne anil aqidar islamiyya waddini, kawar da mutane ne daga aqida. Duk lokacin da aka sa mutane sha'awar zina, sha'awar luwaɗi, shikenan an bar addini. To yanzu kuma abin da yake ja kenan, yanzu mutum ya zo zai aura, sai ya yi da kyar, sai ya yi da gaske, ya tabbatar da yarinya da zai aura lafiya lau. Yanzu fa a mota a zance, a mota mutum zai zo zance gidan yarinya, a mota zai kwantar da kujera don ya rena iyayenta, ya rena mata hankali, a nan gurin kofar gidan ubanta zai zina zai ce tafiyarsa kawai.
wannan ku tambaya mata za su ga muku barkate wani a gidansu yake lalata da ita a gidansu yazo gidan yarinyar kuma ya lalata da ita kuma ya tafi ya bar mata tsiya saboda zamani ya zo suna da kwayoyin da suke sha suna da abin da suke sawa sai su gama ya za mu zauna lafiya ya za mu samu sukuni luwadi ko neman maza wannan karkai magana a kan shi ya zama wani abu kawai menene a ciki aiki za ka je nema wani gurin sai a ce in kana son aikin nan sai an kwanta da kai ofa za a baka a ce sai an kwanta da kai ka yadda a kwanta da kai a baka ofa wani zai ce yace tunda ba haihuwa ake ba ba damuwa ai a gama a wuce gurin la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel to wadancan mutanen annabi nuhu me suka yi wa Allah ya kifar da su ba wannan laifin suka yi ba to kuma kun ci sa'a ne dan annabi ya muku addu'a cewa ya Allah duk abin da al'ummar nan za ta yi yana neman alfarmarka kada ka kifar da ita dare ɗaya lokaci ɗaya saboda zunubin da ta aikata shi yasa aka bar muke yawo wallahi idan talabishin ka bude kaga kada kade kaga mace tsirara tana rawa akwai tashoshin da gaba ɗaya mata ne tsirara rawa kawai take kuma kyauta ba shi ka saka ci ba za ka bude ka gani akwai wanda 24 hours a gidansa da shi da ƴaƴansa da iyalansa wannan tashi suke gani kuma kowa yana da wannan kwangin kada kada da rayere babu wani gidan rediyo da ba a saki da waka ai waka ai kida kana budewa amma qur'ani sai an biya kudi a sai fili koda ku mai gidan rediyo musulmi ne amma ya ce bari ya sa qur'ani ko tafsirin qur'ani a sai ka dan daga cikin su kuma duk abin da suke so ya zo a cikin ku suna yawan maimaita shi ne a ta maimaita tun ana kin abin har aje ana son sa saboda ka an shuko mana an kunno mana karrukan barna da fasadi a cikin mu da munkari da yada sako ka duba irin yadda yara suke rayuwa a jami'o'i a kwalejoji yar musulmi kaga shigan da take yi wallahi kafira ba za ta yi ba ka duba yau abinda muke a bukukuwan mu da gangan an cire mu daga al'adun mu na iyaye da kakanni da gargajiya a bukukuwan mu an kawo mana wasu al'adun da ba namu ba da an san matan mu da kunya an san su da kamewa an san su da kaza an san su da kaza da amarya in za ku yi tunawa ba ta iya daga kanta amarya in an daura aure amarya ba ta iya kanta a rufe yake a lullube haka take janta ake yadda ka san rago ake jawa har a je a kai ta ɗakin ta tana kuka yanzu ko me suke mata tsirara suke mata da ubanta da uban mijinta a zo a yi rawa da ita da mijin da zai aure ta ya sa mata kek a baki ita ma ta sa masa ya rungume ta ta rungume shi ba haka ake yi ba ku duba yadda suka tashe mu daga al'adunmu suka dora mu akan al'adun turawa kuma wannan shine ci gaba wai mutum ya je ya sa miliyan 2 miliyan 3 ya kama event center a kira ƴan mata su tsere ne su tsirara ta gama ci ta matsa jikinta ta fidda fitina a jikinta za ta je bikin wance ta ga yarinya budurwa musulma amarya ta zo aure an zo biki a gaban kowa ana party ana taro komai babu a jikinta billahi alazimu akwai wadda hatta pants dinta da ta saka wallahi tallahi mala ya fito fili pants dinta na ciki akwai wadda breziya da mata suke sa Allah ya samu ba ta ba dan kyalle kawai ta samu wani kyalle kudin ta dan rafi ya shaka ka dan makalici nan gaba kan ma tsirara za su rinka zuwa kuma abin tausayi sai a kira uban mijin ya zo wurin uwar miji ta zo wurin uban amarya ya zo wurin uwar amarya ta zo wurin da abin da ake yi da amarya da ango ne suke haduwa yanzu rike hannunta ana kida ana rawa ana kida ana rawa a zo a yanka kek me yanka kek yahudancin banza ba al'ada ku bane ba dabi'a ku bane ba addinin ku bane ku ba za ku yi naku su yi koyi da ku ba amma wannan shine birgewa yau in ka zo kana magana wannan sai kai ba kauye ne ma daman Allah ya riga ya faɗa a cikin Qur'ani walan tarda anka al-yahud wa al-nasara hatta tattabi'a millatahu to yanzu ci gaban da ake in an zo biki bayan ango da amarya sun rana sai a ce to uwar ango da uban ango su zo su ma su kada nasu akwai sautin da za a sa musu na daban uwar ango da uban ango tsofaffi shekara 60 70 su zo suna rawa ana daukan hoton su ana iho. Wannan abin da ake kun ga an tashe mu daga kan dabi'ar mu da al'adun mu, an kawo mana wasu abubuwa sababbi kuma mun rungume su mun dauka. To wannan shine dalilin da yasa nasarar Ubangiji take baya a tattare da mu, mu ta kiran Allah muna cewa taimake mu, sai ya bari a ta kashe mu, ana sace mu, ana cinye mana dukiya, ya jarrabe mu da azzalimai, muna ji muna gani ai mun ba mu Allah ba, ba kuna san taimakon Allah ba, ku bi shi tunda ba ku bi shi, bi shi kenan. Annabi ya ce unsur akhaka zaliman aw madluman, ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta. Suka ce ya zan taimaki dan uwana azzalimi, ya ce ka rike hannunsa idan ka ga yana zalunci, ka hana shi zalunci. Yau abinda muka runguma muke yi kenan, san fasadi, burgewa da fasadi da barna, har sace amarya ake yau. Nan zo dauka amarya, wasu kurin in iskan gare su shirya su zo da mota gangariya, wata amarya haka aka yi mata da yake kwadayayya ce fitinanniya, wani ya zo da mota irin mai kyau din nan baka, sai ya faki ace ai wannan anan za a dauki amarya, za ka tana zuwa kawai aka shigar da ita, ashe samari yan birni ne kawai suka dauke suka tabbata ita, haka neme ta aka rasa, sai da suka lalata ta a daren suka zo suka wullar da ita. Aka yi waya kawaye suka ce ai faci aka yi, ai motar ce ta yi faci a wani lungu, ashe wani guri aka tafi da su, du a kasan nan ana yi. Halin mu bai da kyau, dabi'ar mu ba ta da kyau jama'a, mu koma ga Allah mu tuba mu rike gaskiya, mu daina cin amana, mu daina yarda. Dan haka duk waɗanda suke kira zuwa ga barna, dama Annabi ya gaya mana yakunu du'atun ala abwabi jahannama, za a samu waɗanda suke kira zuwa ga kofofin jahannama. Man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha, duk wanda ya amsa musu sai sun jefa shi a cikin wannan jahannama. Yace ya rasulullah, suwaye waɗannan ka sifanta mana? Yace ai hum qaumun min jildatina yatakallamuna bi alsinatina, ai mutane ne fatan mu iri ɗaya da su, kuma suna magana da yaran mu. Kaga dan uwanka yazo yana kira akan barna da fasadi da tsiya, ya zama kawalin mata, shi ake turawa ya aiko mata ai lalata da su, ai zina da su, shine dillalin giya, dillalin kwaya, duk kwayar da ake sayarwa arewa suwaye dilolinta. Yan uwanmu ne musulmi, wani gari mun je muna wa'azi muna karantawa, aka ce mallam ai mana addu'a al'amuran samari sun lalace, yawanci samarin garin nan kwaya suke sha. Nace a ina suke samun ta? Daga sama ake kawo ta? Aka ce ai a cikin gari suke siya. Mai shagon sai da hatsi ma yana sai da kwaya, mai auna gero da dawa da gyada, saboda ana samun kuɗi da kwaya, yan kwaya sun san yana sayarwa, da haka za su je zai sayar musu kwaya ya samu kuɗi, mai damu wajen ya lalata dan makocinsa. Mai shagon provision, gashi shagon cike yake da kayan provision, madara ne da omo da kaza da sabulu da waye da biro, amma wallahi da yaron ya zo sai ce akwai abar, sai ce eh dan jila ne akwai, ina za ka gane akwai abar? Ita zai dauka ya bashi, ta ga ƴaƴanku ne da ƴan uwanku ne da danginku su suke sai da abin. Mutum ya yi waje da kwaya ya kawo ta, ya kulla alaka da gurbatattun jami'an tsaro marasa tsoron Allah, wanda aljihunsu shi ne burinsu, a zo a lalata yara, mu bar su su sha kwaya su lalace, sannan kuma su rinka daukan wuka da dan bida karfe 9 karfe 10 dare suna tsare mutane suna soka musu na kwatan waya, ko a junansu su fada a ce wani ya fasa gindin kwalba ya kashe dan uwansa, ko a bakin layin can yau an yi kwatan waya. Yanzu yara samari matasa abinda suke, sai mutum ya dauki buhu kulun, sai ya dauki dan bida ko ya dauki wuka ko ya dauki barandami ya tsare titi, wallahi malam karfe 10 dare karfe 9 dare kawai sai da mota zai ka tsaya kawo waya ya zare ma takobi, da kanka zaka dauki wayar ka bayar, kuma dan alhaji wani ya zaka yi shi. Ana kuma kai shi an kama shi, ubansa ne zai je wurin yan sanda ya fashe da kuka ya ce an yi wa dan sa sharri, ya ce bacin rana ne, ya nemi taimako kuɗi ya ba wa jami'an tsaro gurbatattu marasa tsoron Allah a ba su kuɗi su saki yaron da yake kashe mutane. Ya za mu gyaro duka wannan dasa mana aka yi, mu ba mu san da kwaya ba, kawo mana ita aka yi, aka sauƙaƙa ta hanyar samunta, har ma masu wasu sana'o'in da ba ta kwayar ba su ma suka shiga. Da a sanin mu mai sai da kwaya daban ne a boye yake, amma yanzu kowa ma ya shiga sai wanda Allah ya kubutar. Abun baƙin ciki yau har da matan aure suna shan kwaya. Addu'at ila al-fasad, masu kira zuwa ga barna da fasadi,
yanzu ko samari kun san cewa akwai kungiyoyi da ake da su yanzu sun shigo cikin mu nan a arewa suna bude kungiyoyi ana zuwa a register a cikin su suna da'awa irin tasu akan a nuna maka cewa addini fa ba dole bane ya kamata ka zama wayayye addini kowane iri ba dole bane ba wani magana dole kai sallah ko dole sai kai azumi ko dole sai kai aure ko dole sai kai kaza babu wannan kana da yanci kana da human rights kana da abubuwan da naka ne ba wani da ya isa tilasta maka yace sai kai wani addini kristanci ba dole ba musulunci ma ba dole ba yanzu akwai wanda suna rayuwa akan wannan an mai da yanzu sallah optional an mai da azumi optional da yawa yara wallahi da azumin ramadan sai ga yaro saurayi baya azumi watakila ya fada cikin wannan ne kuma kudi ake biya su organizations ne ngos ne kaga yaro ya shiga ciki wallahi duk wata suna bashi 100 haka kullum ba gona yaje ba ba noma ba saboda ya da wannan fasali a ce ka gayyato abokanan kaza suna bunko mana kudi daga waje dan su lalata mana addini da tunani idan sun zo mata a ta bude kungiyoyi na mata yawan taro yawan mitin yau an tafi Lagos yau za a je Port Harcourt matar aure ta buga hijabin ta tafi taro Lagos ko Port Harcourt a je a hada ta da shinkafa da wake a hannu me ake koya musu ya kamata ku gane duniya ta waye yanzu akwai yanci ba wani maganan dole ayi aure karki wa yarki aure dole ki tilasta mata ki ce sai ta yi aure in ta ga za ta yi aure ta yi aurenta in ta ga za ta rayu ba miji ba sai an tilasta mata ba yanzu abinda ake faɗa kenan naka yanzu za ga yaran mu yan mata kanana sai mace ta fito tana zagin aure a Facebook akwai yarinyar da na gani ta fito tana cewa me yake gote tsiyace take cikin aure me za a yi da aure farisa ce a bar farauta ne an farauce ta saboda an ce mata ba dole ba ne kuma wasu iyayen sun san ƴaƴansu suna cikin wannan kungiyoyin amma ba za ka su waye shugabannin kungiyoyin ba taro ne kawai na mutunci za a je a sha sanyi a yi abubuwa a tafi garuruka a baka ticket din jirgi ka je guri kaza kana ga sun girmama ka amma spoiling din rayuwarka da aqidarka da addininka ake yi da haka in matar aure ne sai a ce mata ai ba wani magana dole a magana ya wani zai zo aure ke ce wai dole sai kin mai hidima a ba dole bane baka ji suna magana suna cewa ba dole sai ba dole sai ta yi mai abinci ba ba dole sai ta kaza ba ba dole sai ta yi kaza ba wannan in sun batta ta yi auren kenan da haka za a ce da ke da mijinki duk ɗaya kuke ba wani bambanci ba wani magana ya zo ya ce kaza kuma gangan jikinki kina da yanci akan gangan jikinki ba dole sai kin ba wani ya amfana da ke ba saboda aina ki ne dan me shi namiji yana da yanci ke baki da yanci da haka sai ga mace ta waye gari ba ta yi wa mijinta da'a a gida saboda ta samu wannan barbarar kwakwalwar duka wannan abubuwa ne a bayan kasa suna faruwa duk muna bacci duk ba mu sani ba ana kashe kuɗi akan yada wannan manufar ka zo kana rikici da matarka akan wani abin da bai kai haka ba yanzu wani mutum ya zo ya same ni babban mutum ne ya ce haka maka Allah wani abin mamaki ya faru a gidana me ya faru ya ce mata ta ce fa ta haihu na je na yi ƙuru na je na siyo raguna manya-manya masu kyau na yanka yaro ne namiji aka feɗe aka gyara nama aka kawo gida aka ce gashi ya ce wallahi sai gashi na je kasuwa na dawo na tarar da naman nan da hanjin nan da naman nan yanda yake sai na ce a ya ba a gyara ba sai ta ce wa zai gyara maka ka duba ita ma ta haihu sai ta ce wa zai gyara maka ya ce a ina wani ta ce to ni bai warka ne ni zan soya maka nama ni zan gyara ka nemo masu yi maka a yi masu yi masa kuma ya bata ta cinye nama ya ce haka za a yi ta ce kwarai kuwa ya kira ni na ce to ka tattare ragon gaba ɗaya da fatar ragon da komai ka fitar da shi ka dadda ƙashira ɗanye ka raba maƙota kuma ka ce an fasa ma yanka ragon gaba ɗaya yankan ragon ma gaba ɗaya ba mustahabi bane ba duba wani ya wayi gari ya ce a kawo min abinci ce ba ka san kitchen ɗin ba ne wallahi wannan shi ne abin da ke faruwa a ba da abinci na ita ta ce ba ka san kitchen ɗin ba ne to ni zan dora ta ce kwarai kuwa wani ya zo ya ce ina abinci na ta ce mun dafa kuma ban dafa da kai ba ya ce to saboda me ta ce haka na ga dama wallahi duk wannan magana da na gaya muku incidences ne da sun faru a gidajen mutane
kaga illar ta fara ratsawa gidajen mu. Yanzu a makarantun sakandare fa yara fa yan ƙanana yara yan mata kafin su gama sakandare wasu ake musu irin wannan lecturing. Ba dole bane namiji sai ya zo ya kaza dake auren nan ma ba sai kin yi ba. An koya musu hanyoyi, an musu lakcoci yaya mace za ta samu ta biya wa kanta bukata. Ba din sha'awa bane, to yaya za ta yi wa kanta ta biya wa kanta bukata? Ko ta hanyar amfani da namiji ba ma sai ta yi zina ba ko ta yi kazawa. Dan an koya musu. Namijin ma an fara ce masa ai auren ba dole bane, me sai ka zo ka yi aure? Ka aure dan uwanka namiji mana. Ba ruwanka da cefane, ba ruwanka da wani kama hayar gida ba, yana harkarsa kana harkarsa. Yanzu akwai masu neman ƴan uwansu maza. Kuma suna ganin haka yafi wai saboda wai wai duniya ta yanzu abuwa a sauƙaƙa kashe kuɗi. Dan kawai sai ka aure dan uwanka namiji. Wani ya yarda ka aure shi. Ad-da'watu ila al-fasad. Wanda duk wannan labarin didda ba mu san da shi ba. Wanda hatta kafirci ma kafircin addinin kafircin da suke kafirci ya abahu yana yin waɗannan tunani. Amma wallahi malam mun fada birtik, to hatta wannan kashe-kashen da zubda jinin nan da kuke ga yana faruwa duk shiri ne, kuma nasara ce aka yi a kanmu. Muna kallo ba yanda za mu. To ya kamata samari matasa su gane, su zama wayayyu, kuma su san ƴancinsu. Duk lokacin da mutum ya watsar da addini, to da shi da dabba duk ɗaya ba shi da bambanci. Ga kira izuwa ga halatta ikhtilaf, cakuɗuwa maza da mata. Malam an cire wa mata kunya da yawansu, ana ta programs da abubuwan za a cire mace kunya. Daga cikinsu ana gaya muku, da yarinya budurwa, ni innan yanzu ina tunawa muna yara, in dai an yi auren yarinya budurwa wallahi ba a ganin ta, ƙawayenta suke kewaye ta. Dan mijinta ma in an rako shi ma ba zai maganta ba sai ya sayi baki a al'adunmu, sai ya zare wani kuɗi kafin ƙawaye su buɗe masa fuskar matarsa fa ta sunna da aka ɗaura aurenta fa, wallahi sai ya bada wani abu. Amma yanzu fa ita za ta zo ta tashe shi ta kama hannunsa a gaban duniya, ana ɗauka ta sumbance shi tana tsirara a gaban uwarta, a gaban ubanta, a gaban surukanta, wanda da mace ba ta bari ta haɗu da surukinta uban mijinta, kunya take ji. Amma yanzu ina? Ina? Suna ganin ci gaba ne. Saboda me an ba su wannan abar? Komai suna gani, kuma suna ɗauka a cikin wannan abar. Da haka in akwai wani abin da ya sababa mana ci baya da rauni, to akwai wannan istilam, cakuɗuwa maza da mata abu ne da yake haram. Kada musulmi ku manta da wannan. Da haka duk inda za ku yi, ku yi ƙoƙari ku rage faruwar wannan cakuɗuwa maza da matan nan. Ku yi ƙoƙari ku yi. Yanzu da makarantunmu na mata daban, na maza daban, amma yanzu an dawo an haɗe su. Da mun sani cewa ko dai mata su zo da safe, ko kuma maza su zo da yamma, ko maza su zo da safe, mata su zo da yamma. Da ajin maza daban, ajin mata daban. Yanzu duk haɗewa ake, hatta makarantun addinin ma duk mun dawo yanzu haɗawa muke maza da mata. A hankali a hankali, yarinya budurwa ta shekara biyu uku huɗu a makarantar sakandare da yara balaga, gusura warin balaga, ya za ta ji kunyar wani namiji. Kuma akwai wadatar, akwai dama. An koya musu su haɗu kawai su cakuɗa. Da in an zo a jami'o'i ɓangaren maza daban, ɓangaren mata daban ana lacca. Amma yanzu wallahi haɗewa yake. Yanzu yarinya ce ma za ka zo kana zaune a kan kuje, za ta ce excuse me, ta yi excuse me, ka ɗora ɗuwawunta a gefenka ba damuwa. Wani maci zai kira ta ce sista, oh ya come and join me, zan ta zauna. Bai damu ba, saboda me? An cire mata kunya, an cire masa kunya. Aka zo a gargajiyan ma a al'ada duk aka cire mana kunya. Aka ɗora musu tallan gyaɗa, tallan wake, tallan goro, tallan kaza. Sai yarinya ta shiga tsakiyar maza magina, tsakiyar maza masu kaza, tana auna musu kaza, tana musu kaza, tana musu kaza, suna ma kama hannunta suna wasa da ita. Da ana jin kunya, yanzu ba a jin kunya. Suna so ne su ending zuwa ga wata manufa da za su halatta samuwar zina a tsakaninmu.
fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan ka zo maganar kayan kwaya da maye, wannan hadith wala haraj, da an kashe mana tunanin yaran mu matasa da shan kwaya. Karamin yaro aka samu a makarantar primary school, kullum bacci yake in yazo aji, ake ta dukan sa, sai wani yaro dan uwansa yake cewa ai wani abu yake sha. A jikar makarantarsa aka samu kwalba ce yake zuwa da roba irin ta lemon nan, wani lemo ne ya je yayi aka yi dan primary fa, wallahi yake samu su kwayoyi sai ya zuba a cikin wannan lemon, sai ya buga ya buga ya buga ya kada, sai ya sha kawai sai ta bacci. Yaro ya koyi shan kwaya. Samarin mu matasa sai mutum ya sha kwaya sai ya soki wani, ya sha kwaya ya kashe wani, kuma Allah ya jarabe mu da tsoron yan kwaya. Shi fa dan kwaya fa bai da ƙarfi, dan kwaya kokolon a mace take duka dai kamar su sai kwanta, amma kuma kana tsoron sa, sai ce ah dan kwaya ne ai da makami a hannunsa, kai ba ka daukar naka itacen da sandan ka tsaya ku buga. Da gangan suke mana yanzu ya dan kwaya zai shiga jami'a yayin karatu, to shi yasa suka sauƙaƙa hanyar yawo da kwaya a cikin mu, kuma a ke bayar da hanci dan a yada ta a cikin mu. Yaya dan kwaya zai zama ni babban dan siyasa, ya zama ya rike wata kujera ce da ke ku? Yaya dan kwaya zai zama ni amshakin dan kasuwa da zai taimaka wa al'umma? Sun lalata mai kwakwalwa da kwaya. A yanzu haka a kwakwalwa ta ina iya tuno yaran da na san yan kwaya ne, wallahi yara ne on the age, yara ne kanana sun fara shan kwaya wasa wasa, yanzu gaba ɗaya kwakwalwar ta canja, sun zama mahaukata tibra, sai sata sai neman mata. Maganar makaranta ko primary babu, ya ɓata certificate ɗin, secondary kuma bai iya ƙara sata ba. To haka fa ake so duk samarin mu su zama. Yanzu duk wannan muna bacci ba mu san meye manufar haka ba. Ga gwamnati ta sa ƙungiya ko ma'aikata guda da zace yaƙi da harkar ƙwaya, amma kuma ƙwayar ƙaruwa take. Me yasa? Saboda akwai masu sponsoring ɗin ta sai an yaɗa ta. Da shan kwaya ne mutum zai je ya ɗauki makami ya kashe dan uwansa. Yanzu akan harkar kwaya, bincike ya nuna da yawa-yawan faɗan da ake yi a ƙasar nan da zubar da jini da kashe mutane ta dalilin faɗan yara, kwaya ce ta jawo. Suna faɗa da abokinsa ya fasa gindin kwalbar Coca-Cola ya cika mai a ciki kafin a kai shi asibiti ya mutu. Suna faɗa da abokinsa ya ɗauki gora ya zubga masa a goshinsa ya gigice jini ya shiga cikin kwalbarsa ya kashe shi. Akwai wanda wuka ya ɗauka ya kwantar da ɗan'uwansa ya yanka shi ya sha kwaya. Akwai wanda in za su yi ta'addancin sai an buga musu kwaya sun bugu sun sha sai a ce ku tafi. Daga in sun je su kowa ba sa ganinsa kawai, kowa za su yi tunkararsa. Kaɗan daga cikin illolin yaɗuwar kwaya a cikin matasa kenan, kayan shaye-shaye da kayan maye. Akwai na ruwa, akwai wanda ake hafawa, akwai wanda ake raga ta kuma da taimakon, wato mai yin ta yana taimakawa dan uwansa. In ba ka da kuɗi sai abokinka zai baka kasha. Daga mutum da hankalinsa ya zama mahaukaci. Shari'a ta haramta a sha giya ne saboda illar da ke cikin giya na bugar da kwakwalwar ɗan adam ta sa shi rika tasarrufi wanda ke ba daidai ba. Da caca da giya duk wannan abubuwa ne na haram. To yanzu idan ka zo maganar caca, yanzu caca a cikin ungwannin mu ake caca na jabet. Yanzu a kan bus an koya mana caca, wancan club ɗin, wancan club ɗin, wancan club ɗin za su yi, sai kawai a wata ƙungiya sai ta sa caca. Ka yanzu samarin mu matasa a shekaran nan ya san club nawa ne za su buga kwallo, kuma sai a sa caca a ce tsakanin club da kaza da kaza da za su yi a ƙasa kaza, ga caca nan an sa wacce ce wani club ne zai ci, ku yi ta tura kuɗaɗenku. Suna da nasu sun yi making money. Billahi al-azim wani yaro matashi ya gaya mu ya ce 200 ne ake turawa, wani 300 wani 400, amma da muka yi lissafi kamfanin ƙungiyar da ta sa wannan cacan yi ɗaya tana tashi da sama da miliyan 100 riba. Amma kai ƙarshen abin da za a baka 20,000, 50,000, amma sun sa 'yan uwanka sun zuba kuɗi sun ci naira miliyan 100. A ce yaranmu yau burinsu su ji wacce club ne za ta ci, suna tura abin nan wato kuɗinsu.
kuma a shago ina irin kiosk din nan da ake yi wallahi shi ake na caca kai yanzu ta kai ga hatta matan aure suna aiko kudin su na caca daga gida saboda fasad wannan bayanin na ga muku na san unguwanni na musulmi tsakiya ba wanda ba musulmi ba a ciki amma wallahi malam yara sun yi nisa akan wannan harkar caca ga damfara da aka koya wa yara in yahu satar kudin mutane a banki yaranmu ne kwararru su suka iya wannan abu yanzu yaro da ya ga ATM ɗinka yana ganinsa zai iya sace ma kuɗi da ya tsinci SIM card ɗinka yaro an koya masa SIM card ɗinka yana faduwa in dai ba ka je kai rufe shi ba zai iya ɗebe ma kuɗin gaba ɗaya wani wayarsa ce ta ɓata ya tsaya yana sakaci bai je ya yi formatting ya yi wane ne ya abin nan ɗinta ya welcome back ba wallahi malam yana zaune ɗan kuɗaɗensa miliyoyi ne a cikin banki kurin yana zaune ya sa wani layinsa da yake ganin alert kawai sai da yake bururum can wajen ɗarfe uku da nan bururum kuɗi ya ce kai kuɗi na tafiya ba banki kuma rana saban ne haka suka yashe kuɗin nan gaba ɗaya a weekend amma idan an bincika waye ne ɗan uwan shi ne karka ɗauka wani kafiri ne wallahi musulmi ne yaro matashi da aka yanzu bincike ya nuna mana yara matasa ƙanana sun yi kuɗi ba su da shago ba su da gona ba su da noma amma sun yi kuɗi sun yi renovating gidajen ubansu suna hawa motoci masu tsada suna saka riguna na alfahari suna kaza suna kaza wannan harkar suke yi duka wannan zubo mana shi aka koya mana mu karye tattalin arzikin kanmu da na iyayenmu amma saurayi musulmi bai gane ba daka innal a'da ashabul umma al-islamiyya fi maktabiha makiya musulunci sun sani a kuma musulmi a makasarta wa nalu min shababiha sun kama samarin mu matasa sun gama da su na faɗa a karatu muna zuwa gidajen kurkuku muna da'awa gidajen kaso gidajen maza wallahi na ba ku asami duk gidajen mu na kaso na arewa gaba ɗaya ku je ku duba waɗanda za ku gansu a daddaure a cikin gidajen kurkukun nan majoritin su yaran mu ne matasa sai ka kirga saurayi 80 90 kafin ka ga dattijo tsoho mai furfura duk yaran mu ne saboda duk an koya musu aikin barna saci zalunci rafin din mata da waye duk an koya musu aikin ya daka su ake daurewa to duk waɗannan da aka ɗebe da suna cikin gari fa da suna university da suna cikin gari da ba dan sun lalace ba da suna kasuwa fa da ba dan an lalata su ba suna gona fa ka san yanzu adadin samari matasa da suke ɗaurarru a gidajen kurkuku wanda duk sun zama barayi ko sun zama ƴan fashi ko sun zama ƴan kaza akwai wanda ma file ɗinsu ya ɓata ba amma san ranar zai fita ba ga rashin addini saboda babu wani karantar da addini a ciki ƙarfi ne kurum ake tarawa suna cin gabza sai kaɗan daga cikin gidajen kurkukun da ka samu wato tagomashi ana shiga ana da'awa wata rana na je mai gidan kurkukun shugaban gurin ba musulmi ba ne ya ce malam come and see your people wallahi haka abinda ya fara ta rana kenan kuma da azumi muka je come and see your people zo ka ga mutanenka magana ce ya gaya mu amma ya zan yi tunda shi ne shugaban gidan ya bani dama in shiga ya ce go and preach them ya ce the most unfortunate part of it they are not even fasting now we are in Ramadan amma they are not fasting ya ce me myself as a Christian I'm the one who is preaching them to fast but they are not fasting they refuse to fast ya ce ni a matsayina na kirista ni nake yi musu wa'azi su rinka yin azumi amma wallahi ba sai da ka zo kai mutanen ka wa'azi na zo ran tarar da su azube wani an yanke kunnansa wani hannunsa guda ɗaya a gutsire wani kafadarsa an sauke ta wani kaza wani yana zaune ya shekara 7 ko wandansa in ya zauna wandansa al'aurarsa a buɗe take ba wanda yake kawo mai ziyara ba wanda yake mai taimako rigar da zai saka babu sai mu nemi sadakar riguna mu je mu raba musu to ranar mun tafi da lemo da ayaba wai mu za mu kai a yi buɗe baki da sabulu da omo da magi da sutura ta sawa da muka je muka rarraba musu wallahi mala a gabana kafin mu tashi wannan leman da ayaban kafin mu tashi karfe 11 rana ne muka shiga wallahi sun cinye leman nan da ayaban mutumin ne ke mala can you see sun fara leman sun zubar da shi da ayaban duk sun zubar mun da shi a gun sun cinye shi kawai kuma inna wa'adi ce Allahu akbar wallahi wannan dan uwanka ne musulmi bai ma yadda azumi ba yace to akwai wanda ko sallah ba sa yi sallah wallahi za a kira sallah wallahi zai sallah ba wannan fa din yaran mu ne matasa wanda su ne iyayen gobe su ne shugabannin gobe amma sun kare rayuwarsu a gidan kurkuku wani kwaya ne kai shi wani banga siyasa ta kai shi wani wata ya kai wa farmaki aka kama shi wani sata ya je yayi haka abin yake wani fada yayi da abokinsa ya je dauki makami ya soka masa ya fi shiga ta ya daure shi suna nan bila adadi ba karatu ba sallah ba azumi sai ka dan daga cikin su to wannan ma ku sashi cikin an ci mu ne da yaki a hankali su koya mana shan kwaya kuma su turo a kama mu su taimaki kwayar ta shigo cikin mu in mun sha kuma su za a kama mu su rage mana yawa su rage mana karfi su lalata mu in ka zo makaranta yaran mu ba sa san karatu sai bala'in satar amsa kodan shi ma da gangan ne wanda zai zo yana satar amsa ya zai zama likita satar amsa fa yi ci jarabawa ya zai zama likita ya fede wani da satar amsa wanda yake satar ansa a jarabawa ya zai zama ƙwararren injiniya da zai iya sarrafa jirgin sama ko in ya ji yana wani ƙara ya gane cewa problem ɗin kaza ne tunda amsa ya sata wanda yake kaza ya zai iya warware wani mashin wanda yake kaza ya zai iya kwance kwamfuta ya gane damuwar ta ya gyara ta ya hada wannan da wannan tunda ɗan satar ansa ne amma yanzu ana ganin cigaba shine yaro ya jarabawa ya cinye da satar ansa illar za ta bayyana nan da shekara 30-40 za mu wayi gari ba mu da gwanaye ba mu da ƙwararru za mu zama ba mu da basira akwai wani karatun da zai gagare ka ka tsaya ka karanta ka yi to wannan duk yana daga cikin hanyoyin da aka bi ake halakar da yaranmu matasanmu dare da rana wani babban malami Sheikh Faruk Ar-Rahmani yake cewa hina kana shababu aqwiya kanat al-umma qawiya duk lokacin da samari suka zama masu karfi to wallahi al-umma nan tana da karfi to sun kashe karfin ku da kwaya sun kashe karfin ku da shiga daji kuna rike makami kuna kashe mutane sun kashe karfin ku sun koya muku sata sun kashe karfin ku sun koya muku ainihin wato tsallaka gida sun kashe karfin ku sun koya muku sata takalmi a masallaci a ce wai yau yaran mu matasan mu har yanzu ba a daina satar takalmi a masallaci ba saboda lalacewa satar talauci ne za ka yi da takalmi abinda ake taka kashi da shi amma yau ba ka isa ka zo da takalmi ka mai kyau masallaci za a sace ko yanzu din nan da na zo da takalmi na a nan gurin sai da aka shigo da shi ni ku dan duba mun shi ma yana nan da wallahi har yanzu ba mu daina ba har yanzu ba mu daina satar famfo na masallaci ba yaran mu matasan masallaci za a zo a gina a yi famfuna na alwalafa wallahi wani zai zo da sufanarsa da asuba ko bayan isha'i ya zo ita kwancewa kan famfan nan yana kwancewa yana ɗebe yana zuba su abin da aka sai shi 2000 ya zai sayar shi 250 kuma a bashi ya zai sai wiwi ya sha har yanzu ba mu daina wannan ba hanka ta masallaci nan billahi alazim nake gaya muku ba daina daukewa ba da yawa a cikin masallatai amplifier ku gaya mun amplifier wani masallaci ne ku gani amplifier ba a sa mata rodi da karafuna ba to me ake jin tsoro me sallar ne zai zo dauke sai tafi da ita mu gyara duka wannan ci baya ne kaskanci ne tozarta ne wulakanta ya ku samari matasa yace wahina da'ufa shababu wa da'ufa himamuhum wa azaimuhum wa tashattatat ahwa'uhum duk lokacin da samari suke rauni suka lalace himmarsu ta rauni ta lalace kuma soyayyen zukatansu yawa ya yadu wa faqadu hawiyatahum fi kulli asrin marra bi tarihi hadhihi al umma yace faqadatuhumul umma, yayin da samari suka manta tarihin su, suka manta abinda magabatan su suka yi, to kuma haka wannan al'umma za ta yi asarar su. Dan haka ya koyan uwana musulmi ku sani cewa yaduwar fitintinu a cikin mu wallahi akwai sababi. Ban yi maka magana fi ma tumai da aka sako mana ba, duk wannan mafuta ne ta jefa mu bala'i pim pim pim. Da a iya abin da muka sani a fim na dan wanzam din ranar Laraba karfe 10 na dare ko karfe kaza muke zuwa muna gani, da ba mu san da wannan ba wallahi, hatta fim din Bature ba mu san da shi ba, amma daga baya aka ta shigo mana shi, aka shigo mana Indian film, aka shigo mana kaza, aka yayansa aka gama, yanzu aka kawo mana shi a waya. Kai yanzu muka wayi gari mu ne ma muke yin film din. Duk musulmi ya zo ya tsirara yana runguma musulma tana waka ta ki aure, duk inda aka samu yarinya budurwa kyakkyawa to sai ga an shigar da ita wannan abu saboda za ta yi kasuwa a film din. Shi yasa za ka ga gangariya za ka ga tatas, saboda talla ake da ita, amma musulma ce mai sallah ce. Matan aure sun ki su yi girki a gidansu, sun ki su bi mazajensu saboda bala'in kallon wannan fimatumai. Yaro matashi zai kwana bai je sallah asubahi ba saboda kallon wannan fimatumai. Duka waɗannan abubuwa ne waɗanda aka kawo mana su don a lalata mu, an buɗe mana duniya da san duniya, an nuna mana mutum shine mai kuɗi, yanzu an nuna mana darajar ka kuɗinka. In kana da kuɗi kai mutum ne, in baka da kuɗi kai ba kowa bane, kuma ko da ubanka ne in dai mai da kuɗi to ba kowa bane ba. Wallahi ko mahaifinka ne bai isa ya baka umarni ba tunda bai da kuɗi. Wani yace me za da me na ta kura me yake mun da Allah, wai ya ce yayi kana ce sai shi kawai sai ne ta za ka aiki, baya ma komai, baya biya mu kuɗin makaranta, baya kaza. Shi ma wannan wata manufa ne aka saka mana a zukatan mu, mu kyamaci duk wanda bai da kuɗi, ma'ana mutunci kuɗi. Idan aure za a yi yarinya mai kuɗi take nema, in za a yi harka mai kuɗi, mai kuɗi shi ne za a ɗaga mai hannu a gaishe shi. Wani talaka ya zo wucewa ta layi ya tare da mutane yana jama'a assalamu alaikum, suka yi banza da shi assalamu alaikum, wai shi ustaz, wai shi zai sallama, wai zai raya sunna. Ya je ya matsa kusa da su ya ce jama'a ina sallama ba wanda kuna assalamu alaikum, wani ya ce ki daga gafara wa alaikum assalam da Allah. Amma wani bawan Allah ya zo wuce ya da rantsattsiyar mota da baƙin gidan sai ba a ganin sa, amma an je an ce assalamu alaikum, Allah ya kiyaye a dawo lafiya, ba su ganki ba, ba kudin ya nasu ba, saboda an mai da mutum shine mai abun duniya shine mutum. In mu'amala ce kana da abun duniya kai ne za mu mu'amala da kai. Mutane sun daina mu'amala da ƴan uwansu akan Allah ya ce, annabi ya ce, ko tsabar imani, an daina wannan abu. Akwai abubuwan suna nan da yawa, ga shi wannan shi ma an zo an dasa mun shi wannan ba wannan. Kai ma da so ka akai ko ka zo ka tsaye da wa'azi ana yi kenan. Barin dakata a nan saboda yanayi na lokaci, kuma Kadunan ta kusa a hankali, da ka zan dakata a nan insha Allah ta'ala. Da na ce masa ya ce sai gari ya waye mai ta bugawa da su, amma dai akwai dattawa can haka da nan haka, so muna muku fatan alkhairi, kuma Allah ya kwana baka ci wannan masallaci, kuma Allah ya da addini da da'awa da tarbiyya ta kwarai a wannan unguwa, kuma muna muku fatan alkhairi, Allah ya sa a gama lafiya. Ku yi hakuri, mun tsawaita muku, na san dai insha Allah ziyara ce mu kawo muku ta musulunci. Assalamu alaikum.